daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kudanan lahiya da wannan yammacin talata 13 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a voahausa.com, har wa yau ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM, da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
To shirin yau da gobe shirin matasa na tare da wasu dalibai da suka kammala karatunsu na jami'a, sauransu aikin bautawa kasa ko kuwa iwa hidima kasa hidima da aka fi sani da NYSC. Me ake ciki ne game da rashin kiransu har yanzu? A ganin su me ke jawo wannan tsaiko? In an gama jami'a ba shikenan ba? Ko kuwa iwa kasa hidima na da sauran alaka ne da samun aiki ko ci gaban karatu?
In ka gama jami'a baka je kai bautan kasan nan ba, baka isa ka nemi aikin yi ba, baka isa kuma ka je ka ci gaba da karatun ka ba.
Wallahi mu bacin wannan tafiya yi wa kasa hidima mun kasa mun gane matsalar daga ina take.
Mu ban ba gagane ba aiki ba, mu ba da ci gaba da karatu ba, kuma mu ba ga zuwa NYS ba.
Tunda ba su da kuɗi sai su kashe program din.
To a daidai wannan lokaci ne kuma kafofin sadarwa na internet a faɗin Najeriya suka cika da bayanan cewa hukumar tsara yi ma ƙasa hidima ba ta da isassun kuɗaɗen kiran ɗaliban da ke zaman jira su kimanin 70,000. Duk da ƙoƙarin da muka yi na samun wani jami'i daga wannan hukuma domin ya ƙaryata wannan labari ko ya gaskata, ya citira. Saboda haka muka gayyato Ahmad Abubakar, dakta mai sharhi da hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullun, domin mu tattauna wannan batu na yi ma ƙasa hidima, mahimmancin shi, makomashi, da kuma abin da ya kamata ɗaliban su yi domin su rage ma kansu raɗaɗin dogon zaman jira kafin a kira su. Ku biyo shirin nan na yau da gobe shirin matasa.
To da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter, cewa menene dalilin da yasa gwamnatin Najeriya a baya ta kirkiro da shirin na NYSC, wato yi wa ƙasa hidima da ɗaliban da suka gama jami'a suke zuwa yi.
Wallahi mu bacin wannan tafiya yi wa ƙasa hidima mun kasa mun gane matsalar daga ina take, domin ko idan mun tambaye.
To da fatan za a yi mana abuwa da tuntuban na'ura mai kwakwalwa, wannan shi ya kamata a ji shi an jima ne. To saboda haka kar a manta shirin yau da gobe shirin matasa, kamar yadda muka ce zai yi magana ne akan yi wa ƙasa hidima, wanda kuma muka tambaye ku a shafinmu na Facebook shin me wannan abu yake nufi, inda mutane suka aiko da amsoshinsu, wasu suka nuna fahimtarsu, wasu suka nuna abin da suka sani. Saboda haka bari dai ku ji waka baki mai ita tafi dadi.
Sako daga Aliyu Suleiman Kwado ya ce dalilin shi ne don haɗa kan 'yan Najeriya wuri ɗaya da kuma ƙara tabbatar da ita ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Amma kuma wannan lokacin sai abin ya kasance ɗan arewa yana tsoron zuwa kudu yin bautar ƙasa, ɗan kudu yana tsoron zuwa arewa. Allah dai ya ƙara haɗa kanmu wuri ɗaya.
To amin. Sai kuma Arabiyu Awal mai faci gidan Madi ya ce yau da gobe da fatan duk ma'aikatanku sun yi shagulgulan babbar sallah lafiya, Allah ya sa haka amin. Ni a nawa ra'ayin abin da yasa ƙasa ta Najeriya ta kirkiro da masu yi wa ƙasa hidima wato NYSC shine domin daina karantarwa ko fassarawa da harshen uwa a rika karantarwa da harshe daya wato na mulkin mallaka wato Ingilishi ni nawar ayin kenan yau da gobe ku tashi lafiya
shi kuma Naziru Abubakar Sabo Gusau yace salam yau da gobe da farko ina muku barka da sallah da fatar ku yin sallah lafiya tare da iyalanku tabbas mun ji magabata na cewa gwamnatin Najeriya ta kirkiro aikin NYSC ne domin ganin an ƙara samu haɗin kai tsakanin 'yan Najeriya ta hanyar tura 'yan arewa zuwa kudu ko 'yan kudu zuwa arewa da dai sauran dalilai
Haladu Muhammad Musa Bajoga yace an dai kirkiro wannan shiri ne a zamanin mulkin soja na shugaba Yakubu Gawan a shekarun 1970 kuma babban dalili da yasa aka kirkiro wannan shiri shine don karfafa haɗin kan Najeriya da ƙara danƙon zumunci da 'yan uwantaka ganin a lokacin ba a dade da kammala yakin basasa na Biafra ba kuma shirin NYSC ya haifar da da mai ido
shi kuma Hussein Abba Dambam yace shakka babu ba komai yasa gwamnatin Najeriya a baya ta kirkiro NYSC wato yi wa ƙasa bauta illa ƙarawa al'ummar ƙasa haɗin kai ta zama tsuntsiya madaurin ki daya misali idan dan arewa ne sai a kai shi kudu idan kuma dan kudu ne sai a kai shi arewa don haka muke fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta ƙara ƙarfafa wannan shiri domin hada kawunan 'yan Najeriya
sai kuma DC Washington Mubi yace assalamu yau da gobe an kirkiro da NYSC ne domin hada kan 'yan ƙasa waje daya ana wutunanin kuma don kowane dan ƙasa ya san al'adar dan uwansa amma sai dai kash a baya dai kwalliya ta fara biyan kudin sabulu amma a yanzu dai abin ya rintabe da fatan gwamnati za ta yi tsayin daka domin cimma burinta na kirkiro da NYSC Allah ya sa hakan ta kai ga cimma ruwa amin
shi kuma Sada Sa'idu Daure yace yau da gobe ai kirkirar NYSC da gwamnatin Najeriya ta yi wanda ake kwasar 'yan kudu a kai su arewa kuma a kwashi 'yan arewa a kai su kudu wannan yana kawo haɗin kan matasa a ƙasar mu Najeriya bugu da ƙari wannan yana ƙara nuna mana cewa a duk inda suka samu kansu a Najeriya tamkar suna gida ne amma sai a baya bayan nan rikicin Boko Haram da na zabe ya so ya kawo nakasan wannan haɗin kan wanda 'yan kudu suka fara kin zuwa arewa haka 'yan arewa suka fara kin zuwa kudu
sai kuma Ummi DC baban gida tace salam yau da gobe duk da cewa lokacin da aka kirkiro da NYSC ban zo duniya ba amma ana wa fahimtar shine domin kowane bangare na kasar nan ya amfana da ilimin dan kowane bangare sannan kuma ya ƙara hada kan tsakanin 'yan kasar baki daya wannan shine ta wa fahimtar
shi kuma Yakubu mun kai lafaska yace salam yau da gobe gwamnatin Najeriya ta kirkiro NYSC ne dan ƙarawa masu karatu hazaka da iya koyan aiki a gunda suka je da kuma dada kawo hadin kan 'yan ƙasa baki daya inda ake tura 'yan arewa zuwa kudu su ma 'yan kudu ake turo su arewa don nuna wa al'ummar Najeriya cewa ƙasa daya al'umma daya ce
sai kuma sakon Ma'azzam Musa yace saboda a samu fahimtar juna tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu dan yazo ya ga al'adar ku kuma ku ga tasu kuma don a samu auratayya da kuma jin yaren juna
Al-Saba Hamza Kaura na Mode yace yau da gobe dalilin da yasa gwamnatin Najeriya ta kirkiro NYSC shine domin samun haɗin kan matasan kasar tsakanin arewacin kasar da kudancin kasar kuma suna bayar da gudunmuwar su ta hanyar koyar da dalibai a makarantu
sai kuma mu leka shafin Twitter @ahmad_bajo yace @VOA Hausa dalilin kirkiro NYSC wato bautar ƙasa shine hada kan 'yan ƙasa dan kudu yazo arewa don a samu fahimtar juna a tsakani
@Mahmud Kaura 01 yace @VOA Hausa gwamnati ta kirkiri shirin da manufar hada kan 'yan ƙasa kuma shirin ya taimaka sosai wajen fahimtar da matasa amfanin zama abu daya
to sai kuma @Nascom 04 yace @VOA Hausa Yau da gobe dalili shine an yi wa azzalumai hanyar samun kudin cuta da kuma hana gwamnoni diban ma'aikata musamman malaman secondary school.
@Alhaji Mele yace @VOA Hausa yau da gobe Najeriya ta kirkiro NYSC ne da zummar hada kan matasan kasa da su san al'adunsu da zamantakewar kowace yare da bangarori.
To sai kuma @Kamaru Kumar yace @VOA Hausa yau da gobe a gaskiya mu dai bamu sani ba domin ba a yi a nan Kamaru ina yi wa dukkan ma'aikatanku Barka da sallah.
Sai daga ƙarshe @S mai langalange yace @VOA Hausa saboda a hada kai 'yan Najeriya 'yan kudu su san arewacin kasar haka su ma 'yan arewa su san kudancin Najeriya ta haka sai a san juna.
To haka yake da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To kafin mu kai ga tattaunawa da Ahmad Abubakar Dakta ga wasu dalibai maza da mata waɗanda suka kammala karatunsu tun ba yau ba suna shan zaman jira a kira su yi makasar su hidima tambayar da muka yi musu ita ce a ganin su me yasa har yanzu ba a kira su ba
Wallahi mu bacin wannan tafiya yi wa kasa hidima mun kasa mun gane matsalar daga ina take domin ko idan mun tambaye hukumar makaranta menene yake faruwa sai dai a ce mana ai mu tsara jira an kuma duk wani bayani da ka tambaya daga hukumar ita can masu kula da harkokin tsarin da aikin hidima zai kasance sai su ce maka ku jira da akwai ran da za su sanar nan gaba za su sanar can gaba a satin nan da ya wuce aka dinga saka wani rahoto cewa gashi nan gashi an fitar da jadawalin yanda za a kasance na farko tun da wajen tafiya da register da kuma kai suna da sauran abubuwa makamantan wannan hukumar da ke kula da wannan abu ta fito ta ce ƙarya ne wannan rahoto ba gaskiya bane na ƴan damfara ne amma za ta fitar to shikenan kuma sai gashi a cikin kwanakin nan a tsakanin nan shekaran jiya zuwa yau a gashi ana samun bayanai suna fitowa suna cewa daga wannan hukuma ga bayani sahihai cewa an kira mu to hakika dai anan dai kawai mu zamu iya gane cewa na farko akwai sakacin makarantar da mu abun ya faru da mu saboda wasu sun ba mu labari sunayen su riga sun fito na wasu makarantun kamar University of Maiduguri sun fito sunayen su to ya kamata a ce tun ainihin da a batch A stream 2 mu a ce mun tafi amma yanzu kin ga an shiga an gama batch A stream 2 din yanzu za a shiga batch B stream 1 to kin ga abin ya kasance akwai latti na daga makarantar da ka gama ta tura wa ita can wato kuma dake kula da tsarin jadawalin yanda za a yi tafiyar da masu yi wa kasa hidima tukunna in ba a tura sunayen ba kafin nan su ma su samu sunayen tantance su wani tsare-tsare na cikin gida su zo su kafe a makaranta ku duba in kun gani sunan ku ya fita ka je ka cike online kai registration kai printing din kafin irin wayannan abubuwa irin su call up letter su fita kai printing sannan ku tafi da sauransu duk sai ki ga lokaci ya ja to idan makaranta ba tura wannan ba anan ma ana samun matsala gaskiya da wannan to a takaice ne zan iya cewa abin da babban makasudin tafiyan mu rashin tafiyan mu wannan yi wa kasa hidima akan lokaci na dora shi akan makarantar da muka gama sai dai kuma su ma can bangaren masu yi wa kasa hidima suna da nasu lafi domin ko tsare-tsaren da ya kamata a ce sun yi na clearance din su tin camp din suna wato abin da zan ci iya cewa jan kafa sai dai kwanakin baya sun fito suna cewa wai rashin kuɗi shine yake hana su wai shirye-shirye akan lokaci to dai gashi nan dai abubuwa haka nan suke ta tafiya wannan shine nake ganin abin da yake faruwa
sunana Maryam Lawal Imam ni ɗaliba ce daga jami'ar Bayero ta Kano wanda take zaman jiran bautar ƙasa ni dai a ra'ayina akan maganar wannan bautar ƙasa idan dai ba zai yiwu ba gwamnati ba ta da yanda za ta yi ta biya kuɗaɗen da ya kamata don a juya bautar ƙasar nan gara a fito da wani tsari ko kuma ma a kyale ɗalibai kawai idan sun gama sun karɓi certificate ɗinsu daga makaranta kawai su nemi aikin da za su yi da wannan zama da ake yanzu gamawa mu makaranta izuwa yanzu wata 7-8 na 8 kenan muke ciki muna zaune mu ban ba gagane ba aiki ba mu ba da cigaba da karatu ba kuma mu ba ga zuwa NYS ba so ni dai ina ganin gara a kyale in abin ba zai yiwu ba kowa ya kama gaban shi
assalamu alaikum sunana Abdulaziz Idris mai shekara ɗalibi daga jami'ar Bayero tsangayar koyon aikin jarida to a ra'ayina dai gaskiya dalilin da yasa ake samun tsaiko wajen tafiyan ɗalibai service ko kuma nace yi wa ƙasa hidima gaskiya ba zai wuce yanayin halin da tattalin arzikin Najeriya ya shiga idan ban manta ba batch A su ma sun samu similar problem lokacin da ya kamata su tafi ba su tafi ba sai aka daga musu ban dalili ko a wannan lokacin shine rashin kuɗaɗe da za a yi amfani da su wurin mobilizing su wayannan ɗaliban sai ya zanto cewa an daga wannan to dai gaskiya ba zai wuce yanayin rashin kuɗi da ake samu bai janyo ake daddagawa wannan shine ra'ayina
Assalamu alaikum game da maganar bautar ƙasar da ake magana wato NYSC a guri na yana ga gwara a daina saboda kamancin lokaci yake na ɗalibai tun lokacin da suka yi graduating kamar tun December har yanzu ba ma fito da mobilization list ɗinsu ba balantana a ce wai sun tafi service ɗin to ka gani shekara daya in ce ya wuce. Kuma in za a kalla ina ga gware federal government ta ba da ɗaliban kuɗin in yaso sai su bude sana'a. Daga gurin na kaga za unemployment rate ma zai iya raguwa sanda za su shiga business wato entrepreneurship zai yi musu saving in time. Ba wai lalle sai ka je service sanda inda za ka je service din ba lalle su yi retaining ɗinka a gurin aikin nan ba. In ka fito daga service din sai ka zo ka fara neman wani aiki kuma so ina ga gwara a yi scraping din shi a saboda unity din ma da ake cewa sai ka kawo wannan abun NYSC din yawanci zaka ga ana samun wannan misunderstanding a cikin shi zaka ga yan kudu suna cewa ai su suna son Biafra wai ai Hausawa suna cuta su so in ga unity din baya gure kuma gashi na ana bata wa dalibai lokacin su
ni na wurin ayin ya kamata a daina saboda abin da yasa nace a daina saboda yaro in ya je wajen camp din na NYSC mutun yana wahala kamun yaro ya samu wajen da zai zauna ko mace ko namiji ma yana wahala to wani abin ma da yake ake yi ma a camp din ma da bai kamata a yi ba ana kashe kuɗi wannan ba ma amfanin shi yaro kamun ya tafi NYSC din ma sai ya zauna a gida shekara daya to shekara ɗayan nan yaro yana tunani wani in ba yi da ƙwarin zuciya sai ya shiga wani halin da bai kamata ba saboda haka kuma in yaro ma gama NYSC din sai ya zauna a gida wajen shekara nawa ba aikin yi saboda haka kuɗin nan da ake kashe shi da bai kamata ba ya kamata a ringa tallafawa mutane akai wani kuma sai ka ga yaro ya gama NYSC din ba yi da jari waɗansu kuma in ba yi in mace ce in ba ta da tsauran zuciya sai ta shiga wani hali na yawan bin maza wannan mijin kuma sai ka gani gashi ya gama makarantar ya gama service ya gama komai amma sai ka ga yana bi yana tara mutane a hanya to wannan ne abin da ya kamata a daina shi shine yafi alheri a nawa kudin nan da ake amfani da shi a NYSC din nan ya kamata in yaro ya gama a ringa dauka ana ba mutane ana ba su suna amfani da shi ni nawa ra'ayin kenan
Sunana Haruna Muhammad Salisu Babale. Ra'ayina dangane da me yasa hukumomin Najeriya ba su tura matasa su je su yi bautan ƙasa ko wanda ake kira NYSC a takaice a cikin lokaci a tunanina babu abin da yake jawo haka illa rashin hankali rashin tunani da rashin sani ya kamata da masu rike da madafun iko suke a Najeriya. Idan da ba don rashin tunani da rashin hankali ba babu yadda za a ce matashi da ya kashe shekaru masu dumbin yawa yana kokari ya gama makaranta a jami'a wai bayan ya gama ma a tura shi ya je ya bautawa kasar sa nan ma sai an bata mashi lokaci na tsawon watanni a ta bada dalilai na wai a babu kudi a waɗanda ake turawa sun yi yawa babu ma gurabe da za a saka su su je su yi bautar nan na ƙasa to idan babu kudi ko kuma gurare da ya kamata a tura su su je su yi bautar ƙasar nan wai dole sai sun je sun yi bautar ƙasar ne ba sai a kashe abin nan din ba tunda ba su da kudi sai su kashe program din me yasa za su bata wa matasa lokaci bayan bata lokaci da aka masu wajen yaje-yajen aikin nan a makarantu yau dan shekara 30 a Najeriya wai har yanzu yana fama bai ma gama degree ba saboda yaje-yajen aiki ya gama ma ba a tura shi yaje bauta a kasar sa ba kuma babban abin takeice dangane da wannan abin shine in ka gama jami'a baka je kai bautan kasar nan ba baka isa ka nemi aikin yi ba baka isa kuma ka je ka ci gaba da karatunka ba kana zuwa kana apply za ka yi masters degree sai an tambaye ka ina shaidan gama bautan kasan ka to mu yanzu mun gama yanzu sau watanni tara muna gida ba a tura muka je muka yi bautan kasan nan ba shin tambaya anan ita ce laifin mu ne na bamu je muka yi bautan kasan ba laifin mu bane kuma bamu isa mu je mu ci gaba da karatu ba bamu isa kuma mu je mu nemi aiki ba mutane waɗanda ba su san ya kamata ba suna lura da madafun iko a ƙasar nan ba su wa tunani in dai babu kuɗi sai a kashe program din matasan Najeriya mafi yawansu ba su son NYSC nan da ake kira ba su wa so saboda program ne da yake bata musu lokaci kuma kar a manta babban dalili da ya sa mu aka kafa NYSC din nan yanzu babu shi dalilin shi ne hada kan yan Najeriya yau kowane wayewan gari kan yan Najeriya dada rabuwa yake yi ba haduwa ba yau tashoshin motar mu sun fi jami'o'in mu hada kan yan Najeriya alal misali yau zaka je ka jami'a guda ka samu duka masu koyarwa a jami'an
yan wata bangare ne na kasar nan zaka je ka samu ko yan addini ne guda ɗaya to ina diversity da ake cewa amma yau in ka je tashan motar mu in direba ya lodi daga Bauchi ya zo Bauchi in shi bayar bene wallahi sai an bi layi sai an mai lodi zai koma kafin a bari dan arewa ko Bahaushe yayi lodi kaga kenan tashoshin motar mu sun fi jami'o'in mu ma nuna diversity nan da ake fada saboda haka a tunani na kawai a takace issue NYSC ana kashe ma matasa lokaci ne kuma yan talakawa ne kade ake tura su je su yi service din nan a inda ba su waso ya'yan masu kudi inda suke so nan za a tura su je su yi bautan kasa saboda haka bata lokaci ne yaudara ne kuma ina kira ga hukumomin Najeriya su yi tunani in ba su da kudi mu matasan Najeriya mun ce ba mu son NYSC nan a kashe ta saboda tana bata mana lokaci
Dumudu bamai anjujemu dumudu anjujemu bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba a bam dumudu ba a bam mun basu da Allah dumun basu da Allah bamai dumudu bamai anjujemu dumudu anjujemu bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba a bam
Usman wannan dai rawa kai gashi hajjuli tana taka tashi so Zainab kina gida kina ji ga mai gida yana cin rawa
nan Allah sa ba ita ta goya mai ba
to ma saurare ga mun dawo da Ahmad Abubakar dakta mai sharhi mai hoshin baki kuma mai lura da al'amuran yau da kullun assalamu alaikum Ahmad Abubakar dakta
assalamu alaikum jama'a ina muku barka da yamma a wannan lokaci
to barka dai mai sunan babana
yawa
madalla
mama muna maka barka da warhaka kuma muna ma barka da sallah
to ina wa dukkan mulun mu barka da sallah ma'aikatan Voice of America da jama'an Najeriya da Niger da kuma dukkan wanda yake sauraron mu a kowace kasa yake ina mana barka da sallah
barkarka lallai ka gano da baka ce Niger ba da na ce to jama'a ƙarshen iyakacin shirin kenan sai gobe
eh da an gama
yawa to Mala Ahmad Abubakar dakta kaji bayanan ɗaliban nan da suka yi akan wannan batu na NYSC me zaka ce akai a takaice saboda kan mutun ye lokacin akwai tambayoyi da zamu ma
to wato shi wannan tsari ne mai kyau wanda aka fito da shi lokacin da Najeriya take cikin kangin kanta take cikin matsala kuma ɗaliban suna amfana amma ga yanayin yadda su ɗaliban suke tattaunawa akwai matsaloli daga bangaren hukuma ta wataƙila ba dukkan ɗalibai da suka gama ake kira ba akwai matsaloli ta bangaren maybe da ya shafi harkar kuɗi wataƙila ba su da isasshen kuɗi so da haka akwai buƙatar ita hukuma ta duba wannan a yi gyare-gyare sannan kamar yadda na ji ɗalibai suna tattaunawa suna nuna ƙorafinsu akan cewa su ainihin aikin ma NYSC ɗin kamar yanzu bai da amfani kamar in an tura su ba ta amfanuwa da shi akan yadda aka shirya tsarin abu so da haka lallai abu ne wanda ya kamata mu duba bisa hikima da kwakwalwa ba wai kawai an tsara abu ya tafi a duba shi abinda aka kafa shi shekara 30 ko 40 baya shin a yanzu is relevant wato shin abinda aka kafa shekara 40 baya har yanzu wannan abubuwan da ake so yayi akwai buƙatuwarsa in ba buƙatuwarsa to a gyara shi in kuma yana da matsala ne to akan kare shi wannan shine abinda ya kamata mu duba lalle dalibai sun faɗi gaskiya kuma ƙorafinsu abu ne da ya kamata a tattauna hukuma kuma ya kamata ta kalla ta duba ta ga yadda za a gyara abu
yawa Zaharaddin Musa yanzu haka yana biye da mu a Facebook yace salam VOA gaskiya ne a gani na gara a soke wannan shirin na NYSC a maimakon haka a ba su jari su sana'a to kaji Zaharaddin Musa kenan amma ina zuwa amma Muhammad Abul Fatima yace gaskiya VOA Hausa shirin NYSC yana da matuƙar amfani domin yana menene taimake ni mallan domin mecece kawai wasu Mecece domin wani abu dai wasu matasa ke faɗa kenan domin yana taimakawa wasu matasa suna fahimtar wani yankin da ba nasu ba ta hanyar fahimtar al'adunsu da dai sauransu to me zaka ce Mala Abubakar dakta
ina tunanin wannan kamar yadda Zaharuddin ya faɗa da can an taka NYSC domin matasan mu in sun gama jami'a da manyan makarantu su dinga tafiya wani bangarori na Najeriya domin su koyi al'ada su ga yanayin al'adar da ba irin tasu ba, yanayin yadda ake zamantakewa ba irin nasu ba, dan ta zama kasa daya al'umma daya. Lalle a wancan karan da aka yi yakin bakata an samu rarrabuwar kai, an samu matsaloli, so da aka Najeriya ta fitar da wannan tsarin. Amma kamar yadda zaradin ya faɗa, fa ya kamata fa mu lura, yanzu ba wai matsala ce ta Najeriya ba mu san kanmu ba, duk ɗan Najeriya ya san akwai Dodobe, akwai Bahaushe, akwai Inyamuri, kowane gari kika ce za ki tara akwai wannan kabila, ana zaune ana zama lafiya. Rigingimin da ake ba rigima ne yawanci wanda ya shafi waɗannan kabilanci ba, a'a, abin da yanzu mutane suke kuka shine yunwa, babu abinci isasshe, ko kuma a'a abincin ya tsada, ko kuma babu sana'a, babu aikin yi. To me za a kalla, me kamata a kalla a canza wannan tsarin, maimakon a dinga tura yaran mutane wasu garuruwa domin su je su koyo al'adun wasu, me zai sa ba za a bar su a garin da suke ba in yazo a koya musu sana'a? Yanzu mutum zai je ya NYC, in ya gama digiri kafin ya tafi NYC wani zai shafa shekara biyu yana jira a tura shi saboda layi, saboda mutanen da suke gabansa. In ya je NYC ya shekara daya, sai ga maimakon ka shekara hudu ka gama digiri, saboda karin shekara daya biyu uku ka kai wajen shekara bakwai, saboda in ka dawo ba za ka samu aiki ba sai da NYC certificate, ba za ka ci gaba da karatu ba sai da NYC certificate. Kuma ko ka samu NYC certificate din, in an tura ka NYC din, yawanci mafiya yawa kaso kusan 80 ko 90 na waɗanda ake tura NYC ana tura su makarantun primary da makarantun secondary ne suke koyarwa. So da haka ba wani abu da aka koya musu fiye da su je su koyar. In suka zo suka koyar din nan, suka zo ko aikin koyarwar ba sa samu. Saboda haka me zai sa maimakon a dinga tura su NYC su tafi wani garin su je suna koyar da yaran mutane abubuwan da watakila ba shi ne bukatunsu ba, a kafa su mana a garinsu a yi entrepreneurial centers, guraren da ake koyar da sana'o'i, ko kuma a ba su jari wanda za su je su yi noma ko kiwo ko sana'o'i ƙanana, yin takalma, yin abubuwa wanda mu Najeriya za mu ɗauka mu dinga siyarwa wasu ƙasashen don GDP ɗinmu dinga samun kuɗin shiga ta yadda ƙasar za ta zauna ta kanta. A yanzu Najeriya tana kuka babu kuɗi, babu kuɗi, ba wai ba kuɗi na naira ba, a'a, ba kuɗi kamar su dala da za a iya fita wata ƙasar a je a soka, tunda ba ka ɗau kuɗin Najeriya naira ka je wata ƙasar ka sai wani abu ba, sai ka canza da kuɗin wata ƙasar. Saboda haka in da a ce muna matasanmu an koya musu misali noma, sun noma abinci isasshe, an ɗauka an fita ƙasashe makota an siyar, mun samu kuɗi, in dai ya taimaka mana hakan dabara ce. Kuma ya kamata a ce hukuma ta duba, maimakon a ɗau yaro daga Kano a tura shi Port Harcourt ko a Lagos ko a tura shi Calabar ko wani gari haka, a bar shi a Kano garinsu inda ya gama a tura shi wata local government bai taɓa zuwa ba, a tura shi a yanka masa gona a koya masa yadda zai yi noman, gwamnati ta bada tantan a gyara wajen a bashi iri ya noma, in ya noma gwamnati ta sai kayan abu, ko a ɗauke shi a samo wani wanda yake koya yadda ake yin takalma ko yadda ake ɗinki, a zo nan cikin shekara ɗaya a koya masa yadda in ya tashi ba wai dole sai ya tsaya yana ta jiran gwamnati aiki 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 ba, lokaci fa yayi da za mu dinga canza wa matasan mu tunani daga jiran aikin gwamnati zuwa neman sana'ar da za a yi, yawa su koyi zaman kansu.
Yawa Ahmad Abubakar Dakta, game da wannan dogon jira da yawancin ɗalibai ke yi, wasu wata takwas, wata tara, wasu har shekara ɗaya ma suna zaune suna jiran a kira su domin su je su yi wannan aiki na yi wa ƙasa hidima, wace shawara za ka ba matasa, me za su iya yi a cikin wannan lokaci yadda za su samu na kansu?
To matasa, shawarar da zan ba ku, a duk lokacin da aka ce mutum ya gama digiri yana jiran call up later ɗinsa da zai tafi NYC, kar ya zauna daram kawai a gida ina zaman gasa benci ko zaman yin karta ko zaman kallon mutane suna wucewa haku a bakin layinsu, a'a, ka je ka samu wani a ungoku kila ne ka koyi ɗinki, ko ku wani dai wanda yake wata sana'a ka je ka koya, ko ka samu wata 'yan makaranta ta primary ce ko ta secondary ce ka je kana dan zuwa kana koyarwa, ko da kyauta ne zai fi maka zaman banza kana jiran har sai call up data ɗinka ta zo, ƙarshen da duk abin da kai shekara hudu ko biyar kana karantawa a jami'a ƙarshen ta ma ka manta shi, lokaci yayi. Yanzu abin da nake so ki gane Hajjia, za ki ga mutum ya gama digiri zai ce shi ba zai je sana'a ba, wanda bai yi zai je bude shagon dafa din abin nan noodles taliya irin wanda mu anan aka fi kiranta da indomi ba su dinga siyarwa da shayi kai kana garin kana degree kana jira NYC ne ta kasai ta zo zaka nemi aiki shi yana can yana samun kudi da sabo da kai zaka samu ne ramzin ka je idafa maka indomi kullun kana kamar neman rance gurin ka shekara wata takwas shekara daya daga zo wannan yaron da ba karatu ne ba
ya ma fintanta mun gode
sosai Ahmad Abubakar Dakta muna godiya sosai ma saurare iyakacin shirin kenan za amadadin
Usman Amr Kabara
da Julius Gresham da Mr. Shadrack wanda ya hada mana sauti da Ibrahim Jarmo wanda ya hada mu da ku a Facebook Halima Jarmo ke sallama da ku huta lafiya wa san kokowa ba ta mance ba.